الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بيان هكا يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة أبيبك وقت رمضان shekara ta 1444 bayan hijira wanda ya dace da 24 ga watan 3 shekara ta 2023 miladiya inda muke ci gaba da karatun alqur'ani da tafsirin sa daga wannan masallaci na ATBU a nan birnin Bauchi idan ba manta ba jiya mun karanta aya ta 102 cikin suratul baqara a cikin wannan aya daga cikin darussan da muka koya a cikin ta akwai magana dangane da sihiri wanda muka ce a yau da yardar Allah zamu kebe darasin na musamman sai mu fadada bayani akan sihiri da nau'ukan sa da kuma ilimomi dangane da neman kariya daga sihiri kafin ya same ka da kuma neman waraka idan an jarrabe ka da fadawa a cikin sa to amma kafin mu shiga cikin darasin zan yi amfani da wannan dama wajen kara bayani dangane da wasu tashoshi da da ba mu ambata ba ko kuma mun ambata amma ba mu tabbatar da lokacin su ba wanda za su sa wannan karatun bayan na live stream wanda mutum zai iya bin mu kai tsaye daga shafin da aka bude wanda sunana yake kai amma da karin followers a jiki wanda shi mutum yana iya bi kai tsaye a irin wannan lokaci daga yanzu karfe 2 zuwa abin da ya sawaka kusan karfe 3 insha Allah ko kuma na sauraron ranaku da ake yi da daddare karfe 9 zuwa 10 na dare ko kuma daga bayan mutum ya gani idan ta hanyar internet ne a YouTube channel mai suna Al-Umda TV sannan sauran kafofi kuma mu ambaci sunna TV lokacin sunna TV karfe 5 zuwa 6 ne na safe a cikin kwanakin Ramadan da yardar Allah 5 na safe zuwa karfe 6 sannan Manara TV karfe 7 na yamma zuwa 8 karfe 7 na yamma sai kuma gidan radio na Globe FM a nan Bauchi wanda sauran jihohi makwabta suke iya samu karfe 8 na safe zuwa karfe 9 sai kuma Peace FM da yake Maiduguri karfe 9 na dare karfe 9 zuwa 10 na dare in Allah ya so sanarwa ta gaba ita ce kowace shekara mukan karbi gudunmawa da taimako da tallafi da mutane suke iya bayarwa ko na kuɗi ko na kayan abinci ko na sutura wanda muke rabawa ga mabukata da marayu da sauran waɗanda suka cancanta a basu to mun yi wa abun kyakkyawan tsari a yanzu ta yadda muka bude account corporate account wanda zai rinka yin aiki na hidima irin wannan a cikin shekara gaba daya ba kawai sai Ramadan ba amma daga kan wannan Ramadan din a yau zamu bude wannan asusu da kuma wata kungiya da muka bude wanda muka sa mata suna Yalwa Da'wa Al-Waqf Foundation wata cibiya ce da yardar Allah zamu hadu da sauran ƴan uwan da muka kafa wannan kungiya da su wajen karbar da kuma jibintar karbar tallafi da kuma taimakawa waɗanda suka cancanta kuma mabukata da yardar Allah gurgudun abinda Allah ya sa muke da shi gurgudun abinda zamu iya bawa waɗanda suka cancanta na daga kuɗaɗe na zakka da kuma waƙafi da kuma tallafi ga marayu da marasa lafiya daukan nauyin jinyar su a asibitoci da kuma sauran mabukata mutane gurgudun abinda Allah ya sa muka samu gurgudun abinda zamu raba ko mu isar da shi zuwa ga waɗanda suka cancanta da tsarin da muke yi kai tsaye ne abinda Allah ya sa wani ya bayar to amma yanzu da yake muna so mu fadada abun shi yasa muka kafa shi a matsayin wannan kungiya sai zama har da harkoki na da'awa da zuwa wa'azi da kuma hada karfi da karfe da waɗansu kungiyoyi musamman waɗanda suke da alaka da kula da da'awar waɗansu mabiya addinai zuwa addinin musulunci da kuma kula da sabbin musulunta duk wannan yana cikin abin da zamu yi wanda muke bukatar mu samu kuɗi da kayan aiki muna da bukatar da yardar Allah mu samu mota ta zuwa wa'azi zuwa ƙauyuka da garuruwa mu samu kuma kayayyakin aiki kaman kayan sauti da kuma sauran abubuwan da irin wannan aiki zai bukata na daga jari na kuɗi da ɗaukar nauyin waɗanda idan Allah ya sa sun karɓi musulunci za a taimaka musu ko a ɗauki nauyin waɗanda za su je suna karantar da su da dai dukkan abin da da'awa take bukata duk insha Allah a ƙarƙashin wannan asusu ne wanda mun riga mun yi masa rajista da CAC kuma mun kafa masa Board of Trustees wanda ni insha Allah ni zan jagoranta saboda haka duk wanda Allah ya sa yake da niyyar sa jari a cikin wannan asusu da zai fasa a ranar kiyama yana iya neman mu kai tsaye ta hanyar bada abin da yake da shi na kayayyakin da za su iya amfani a wannan bangare wanda ya shafi kayan abinci da sutura da abun hawa da sauransu sannan kuma wanda zai taimaka da kuɗi kai tsaye yana iya turawa ta cikin wannan asusu da yake da sunan wannan kungiyar Yalwa Da'wa and Waqf Foundation wanda muka bude asusun a bankin Ja'iz wanda ke da lamba kamar haka 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 00134 83610 mutane su fara biyo ne suna cewa ina rabon da aka turo domin su. Idan Allah ya sa an turo duk abin da ya shiga mimma qalla minhu aw kathur za ku gani. Kuma komai da muke yi da yardar Allah za mu rinka fitar da shi da rahoto daga lokaci zuwa lokaci na iya abin da muka samu da abin da muka yi, ba tare da kuma mun fitar da sirrin wanda muka ba su sai mun sa shi a hoto ba, amma dai iya abin da muka kashe da kuma contact din mabukata da muke da shi duk yardar Allah, abin da Allah ya sa muka samu shi ne abin da za mu yi. Allah ya taimake mu kuma ya sa mu haɗa ƙarfi da duk waɗanda suke da hali wajen wannan aikin alkhairi. Yanzu za mu shiga cikin karatunmu da yardar Allah, za a sake karanta mana ayar ta jiya, sannan sai mu ƙarisa ta a matsayin fa'idojin da suke ciki. واتبعوا ما تتلو الشياطين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.
أعد القراءة ووقت وبالوقت على السحر.
تنزل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
نعم.
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا أنفسهم لو كانوا يعلمون.
نعم.
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
الله يا البركة. wannan آية da muka ji jiya mun fassara ta, sannan kuma mun faɗi fa'idojin da ke ciki. Abinda za mu cika da shi na daga fa'idojin da waɗannan ayoyi suke ƙunshe da shi shine abinda Allah ya faɗa a ƙarshe. Dukkan abinda muka faɗa na abinda sihiri ke kaiwa gare shi na kafircin da zai aukar da mai yinsa a ciki, faɗin rahamar Allah har yanzu bata manta da mai sihiri da wanda ya sa aka yi sihiri ba, idan yana so ya tuba ya gyara halinsa. Shi yasa Allah ya ce walau annahum amanu wattaqu, su waɗanda suka aikata sihiri da waɗanda suka koya da waɗanda suka koyar, yu'allimuna an-nasa sihir, da waɗanda suka koya fa yata'allamuna, da waɗanda suke aikatawa yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, dukkan su Allah ya ce walau annahum amanu, da za su yi imani su gyara aqidar su da imanin su da tauhidin su ga Allah, wattaqu su ji tsoron Allah, su maida al'amarin su ga Allah, su kiyaye dokokin Allah, lamatubatun min indillahi khair, lada da rabon da za su samu a wurin Allah yafi musu alheri, yafi musu yawa sama da abin da za su samu wanda bai taka kara ya karya ba daga cikin sihiri. Wannan ya nuna mana yadda Allah madaukakin sarki ke bude kofar sa ta tuba, kuma baya kulle ta komai girman laifin bawa. Dukkan waɗanda suke aikata sihiri ko suka aikata a baya, in dai sun tuba, tuba na gaskiya, Allah zai karɓi tubansu. Shi yasa Allah ya ce da a ce za su yi imani su yi taqwa, to lalle ladan da ke wurin Allah da ya fi musu alheri. Allah madaukin sarki ya nuna mana mafi girman laifi da mutum zai yi na kafirci ko ya shiga wani addini ba musulunci ba, idan ya tuba Allah zai yafe masa, ballan kana musulmi ya aikata laifi. Qul lilladheena kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad mabat sunnatul awwalin. Allah ce ka ce wa kafirai ma waɗanda ba su musulunta ba, da za su bar kafirci su musulunta, Allah zai gafarta musu duk abin da suka yi a baya na kafirci. Haka kuma Yahudawa, da za su tuba su bar Yahudanci da duk abin da muka faɗa na munanan ayyuka da aqidoji da Yahudawa suke da shi, da za su tuba Allah zai karɓi tubansu. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqu lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamu at-taurata wal injil wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Allah yace da a ce ahlul kitabi za su tuba su yi imani su yi takawa, Allah yace sai mun gafarta musu dukkan zunubansu. Haka kuma kiristoci da za su tuba su karbi addinin musulunci, duk abin da suka yi na shirka da hada Allah da wali, da cewa Allah yana da ɗa, da cewa wato baba, in dai mutum ya tuba ya yi imani ya gyara halayensa, to Allah zai karbi tubansa, kuma Allah zai canza munanan su dawo kyawawa. Wa kana Allahu ghafurur rahima. To haka wannan ya nuna kofar Allah a bude take ta tuba, Allah ubangiji ya yafe mana gaba daya. Wannan aya jigon abinda ta karantar shine sihiri, kuma sihiri kafirci ne. Abinda ake nufi da as-sihr a larabci shine ma khafiyat haqiqatuhu, wato sihir da larabci shine ma'anar abin da yake boye, abin da aka lullube ka kasa gane asalinsa, ya maka dodori da ya nuna maka wani abu alhali hakikanin sa ba abin da kake gani bane. To amma istilahin malamai a shari'a shine wasu kulle-kulle da waɗansu haɗe-haɗe da masu shi ke yi waɗanda suke amfani da tofi ko waɗansu asar da za a haɗa domin su yi tasiri akan zuciya ko gangan jiki na ɗan adam. Ibn Qudama al-Maqdisi yace sihiri yana yin aiki da yin tasiri wajen sa cuta ko mutuwa, ko kuma wato yayi tasiri a cikin zuciya wajen sa ka so abinda baka so, ko sa ka so abinda baka so, ko kin abinda kake so. Sihiri gaskiya ne, kuma sihiri tsohuwar sana'a ce wanda tun zamanin mutanen baya, ba kawai zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko lokacin jahiliya aka fara sihiri ba. Wannan ayar da muka ji ta yi magana akan wattaba'u ma tatlu shayatin, kaga Yahudawa ne suka yi sihiri tun kafin su, kuma zamanin Annabi Musa ma an yi sihiri, saboda su waɗannan sun zo ne bayan Annabi Musa, da aka yi magana akan Annabi Suleiman anan ba ta tulu shayatin ala mulki Suleiman. Ai Annabi Suleiman ya zo bayan Annabi Musa ne. A zamanin Annabi Musa an yi sihiri, kafin zamanin Annabi Musa ma an yi sihiri. Al-Qur'ani ya ba mu labari akan tun zamanin farko ma zamanin Samudawa sun ce wa annabinsu Annabi Salihu, sun ce inna ma anta minal musahharin, sihiri akai maka. Ashe tun da akwai masu sihiri, yana daga cikin mafi tsufar sana'a da aka saba wa Allah da ita, aka kuma cutar da ɗan adam da ita a bayan ƙasa. Kuma har yanzu kasuwar sihiri tana ci, kuma tana ƙara bunƙasa, kuma ana samun sihiri bayan na gargajiya, ana samun tsare-tsaren sihiri ma irin na zamani. Yanzu ya zama ma da yawa daga cikin abubuwan da suka shafi rayuwar ɗan adam, galibinsu ba sa tafiya sai da kasuwar sihiri a cikinsa. Harkar da ta shafi gudanarwa ta tattalin arziki a duniya a yanzu, da yawa daga cikin manya-manyan mawadata suna da hannu a cikin syndicate na sihiri da tsafe-tsafe, da yawa daga cikin manya-manyan masu gudanar da duniya a harkar siyasa na ƙasashe ko na ƙasa da ƙasa suna da hannu dumu-dumu a cikin harkar sihiri da tsafe-tsafe. Haka kuma harkar da ta shafi zamantakewa ta mutane, musamman kuma institution ɗin aure da soyayya ko ƙiyayya, sihiri yana taka rawar gani a ciki. Sannan kuma sauran abubuwa na hulɗa tsakanin mutane da mutane, musamman tsakanin dangi da dangi, ko a tsakanin family ɗaya, ko a tsakanin mutanen gari ko unguwa ko makwabta, ko a tsakanin waɗanda suka haɗu tare saboda sana'a ɗaya, sihiri har yanzu yana cin kasuwa a tsakanin mutane, wanda yana ɗaya daga cikin mafi girman makami da ake cutarwa da shi, saboda shi baka gani a zahiri. Mutum ba bindiga zai ɗauko ya ce zai harbe ka ba, balle a kama shi. Mutum ba makami ya ɗauko ba, ba wani ya aika zuwa gare ka a je a maka barazana ko takalma ba, ballantana a samu hujja ko evidence da za a bayar a gaban shari'a a ce shi ya cutar da kai, ba wanda ya gan shi. Sai dai kawai a gawa ne yana tsukewa, a gawa ne yana tsotsewa, a gawa ne yana kanjamewa, a gawa ne yana talaucewa, a gawa ne yayi gobara, a gawa ne ya gamu da ciwo kaza, a gawa ne ya faɗi ya mutu ba dalili. duk irin wannan yana daga cikin aikace-aikacen sihiri da masihirta ke yi, wanda kuma yake zama cin kasuwa da manya-manyan shedanu suke samun dama a tsakanin dan adam da dan adam. Malamai suka ce kamar yadda tauhidi yake zama alaka tsakanin bawa da Ubangiji, haka sihiri yake zama babbar alaka tsakanin mutane da shedan. Babu wata hanya da shedan ya fi samun damar bautar da dan adam kamar ta hanyar sihiri. Allah Ubangiji ya tsare mu. Sihiri kuma ɗaya daga cikin jarabawa ce ta Allah da take iya samun kowa. Kowa sihiri yana iya kama shi, sai dai wanda Allah ya tsare shi. Kamar yadda ciwo ne yana iya kama kowa, kuma kowace irin cuta sai wanda Allah ya kare, haka sihiri yana iya kama kowa. Shi yasa sihiri ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan babbar magana ce. Imam al-Bukhari da Muslim duka sun rawaito daga nana Aisha, inda ta bada cikakken labari akan yadda aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri, kuma sihirin ya kama shi, kuma yayi cutar da aka kasa gane gaban sa balle bayan sa. Shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa gane wani magani zai sha, wace jinya zai yi, shi bai san me ya same shi ba. Tace sai kawai ya wayi gari sai ya ce an yi kaza kuma ba a yi ba, sai an yi abu kaza da shi sai ya ce shi ba da shi aka yi ba. Tace yana manta komai a duniya in banda Alkur'ani. Da safe kawai sai ya tashi ya ɗebi ruwa ya ce zai yi wanka. Tace na me ya ce janaba nake da shi? Tace wace janaba kuma? Ko kuma ya manta yana da janabar? Ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya shiru baya cin abinci baya sha yana ramewa, kuma gashinsa ya rinka dudunkulewa yana kwailin kamar mai rege? Wannan abu duka tasirin sihiri ne. In ka gan shi ya canza, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata da watanni a cikin wannan hali, abin tausayi shi da kansa wata rana ya ce ka ya Allah ka nuna mun me yake damuna mana, ya Allah ka bayyana mun wannan ciwon. Sai da ya kwanta yana bacci, sai Allah ya turo masa mala'ika Jibril, sai zai tsaya ta kansa. Mala'ika Mika'il abokin aikinsa kuma ya tsaya ta kafarsa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji na kafar yana tambayar na kai, ya ce me ya samu wannan ne? Sai ya ce ai an masa sammu ne, ai tsafi aka yi masa. To waye masa? Ai wani ne sunansa Labid ibn al-Asa. Ta yaya yi? Ai an ɗauki warin gashinsa ne da kuma tsohon maɗefin kansa da shi aka haɗa. To ya aka yi? Ai an samu wani danko ne, sai aka dudunkule, sai aka yi kamar hoton mutum-mutuminsa, sai aka kawo allurai, sai aka caka, sai aka wannan kum ɗin da wannan gashin, sai aka haɗa a ciki, sai aka sossoka alluran guda 11, sai aka ɗauki wannan danko, sai aka je da shi wata babbar rijiya, tsohuwar rijiyar da an daina amfani da ita a Madina. Aka je can ƙarƙashin rijiyar, aka samu wani babban dutse a ƙarƙashin rijiyar, aka ɗaga dutsen, sai aka sa dankon a ƙarƙashi aka danne. Don Allah wa ya san an yi sihirin? Wa ya san da me aka yi? Wa ya san a ina aka binne? Wa ya san in ya je rijiyar ta ina zai samu? Haka ake yin sihiri. Aljani ne za a sa duk zai je ya shiga cikin nan ya je wannan abin, kai kuma ba ganinsa kake ba. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Shi yasa wani malami yake cewa shi yana ganin kamar kashi 80, kashi 70 zuwa 80 cikin 100 na abin da ke samun bayin Allah da ba su san dalilinsa ba sihiri ne. Wallahi sihiri gaskiya ne. Haka kawai mutum yana lafiya kaga ya kamu da wata cuta, a je a gama bincike ba a samu ba, duk abin da likita zai yi na zahiri ya gano shi mutum yana ji, amma kuma an ce ba komai. Ko a je a ce kana da ciwo kaza a jikinka, an sa maka ciwon amma kai kuma baka san ta ina ka dauka ba. Ko kuma mutum yana cikin wata sana'a, kawai ya samu wani cikas a cikin sana'ar, kaga yayi wani targade shi kenan, ya fadi kenan. Ko mutum yana kasuwa yana da jarinsa, lokaci daya sai kaga ya kare. Allah kullum daga mutane yake yi, Allah baya wa mutane sharri, amma in kaga sharri tsakanin dan adam da dan adam, Allah baya yi wa mutane sharri bihil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Amma zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, aikin mutane ne yake jawo wannan barnar. Kaga mutum da matarsa suna zaman lafiya, haka kawai dai abuwa su wargaje. kaga mutum haka kawai kaga yana tsanar wata ko wani ba tare da ya masa laifin komai ba, kaga mutum da danginsa ya gubi ya bar su ko ya daina musu duk wani alheri an raba shi da su ne, wannan shine tasirin sihiri. Kaga mutum yana aiki an kawo wani abu na laifin wasu an damkara masa an kore shi a aiki. Kaga mutum yana makaranta ba abin da ya faru da shi, ya zo rubuta jaraba ya gama karatu ya zo rubuta jaraba sai duk komai ya wace, ko ya rubuta daidai amma ya fadi, ya sake yi ya fadi, ya rasa me yasa ya fadi, ko malamin aka bashi ya rubuta tajibu ba zai rubuta sama da abin da ya rubuta ba amma sai ga ya fadi, za a turo aljini zai cire takardar san sai ya sa wani daban, ba abin da ba a yi ta hanyar sihiri da aljini. Ibn al-Qayyim a cikin Al-Tibbun Nawawi yake cewa waɗansu suna gani wai sihiri ba gaskiya bane, yace waɗannan wasa suke yi aqidar Mu'tazila suna suke gani wai sihiri ba gaskiya bane, wallahi sihiri gaskiya ne, Allah ba zai faɗi labarin abinda ba gaskiya ba a cikin Al-Qur'ani, Allah kuma ba zai ce an yayi kuma yace yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi kuma kace ba gaskiya bane. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai zama ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim kuma kace wannan ba gaskiya bane ba aiwa manzon Allah ba, har yake cewa waɗansu su ga kamar wai aibantawa ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce an masa sihiri, wasu za su yi saboda jahilci, wasu kuma saboda rashin fahimta, wasu kuma kuskure ne domin kowane mujtahidi ana iya samu yayin kuskure. Wannan shine ra'ayin malaminmu ubanmu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa da gafara, shi yana da ra'ayin cewa wannan hadisi bai inganta ba yanda za a yi a ce an yi wa manzon Allah sihiri, yace wanda yace haka ma a nemi ya tuba in baka ba yayi ridda ne. Wannan kuskuren fahimta ne saboda karanta waɗansu abubuwa da Mu'tazilawa zai iya sa mutum ya yi tasiri sai su ja shi, sai mutum ya ɗauka cewa ta yaya da girman Annabi da darajarsa za a ce Allah ya bari wani ƙazami ya zo ya tubi ya shiga jikinsa har ya masa sihiri, ba haka bane, jarabawa ce ta Allah, idan Allah ya tashi yana sa jarabawa saukowa. Ibn al-Qayyim yace idan ka ce haka to me yasa manzon Allah yake rashin lafiya, idan ka ce haka me yasa aka sa masa dafi a cikin abinci kuma ya kama shi har yana cutar ajali, yace ban gushe ba ina jin wannan dafin da aka sa mun a cikin nama na ce a Khaibar har yanzu yana cikin abin da ya zama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi. Me yasa ya tasiri a kansa? Saboda Allah ya ce wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah, kuma idan Allah yana so ya nuna wa mutane aya sai Allah ya sa a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don kai ma ka shafa wa kanka ruwan sanyi in har ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa, kuma don saboda hikima ce ta Allah ya za a nuna bane yanda ake maganin sa, sai ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya masa magani da Al-Qur'ani sai ba a sake samun dama a kansa ba, kai ma sai kai maganin sai zama nan gaba ba zai taba samun ka ba, shi yasa Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shine wanda jarabawar ta fara fadawa a kansa. Jama'a mun fahimta? Malamai suka ce sihiri da Allah ya bayani a cikin Al-Qur'ani ya kasu kashi biyu, akwai sihirut takhayyul akwai kuma sihirul mu'assir. Sihirut takhayyul shine sihirin da za a juya maka kwakwalwa a juya wa mutane idansu sai su ga wani abu alhali ba shi ne gaskiyan abun ba, sihiri yana iya wannan saboda aljini yana tsagar yana ratsa jikin mutum kamar yadda jini yake yawo a jikinka, haka zai zo ya shiga cikin jikinka sai ya sa maka ko ya shiga cikin kwakwalwarka jijiyoyinka waɗanda suke kunshe da wato zuciya take pumping din jinin da zai bada information akan abu kaza sai ya shiga sai distorting information din sai baka wani abu daban. Ai idan ka ga fari idan ka ne ya gani sai kwakwalwarka sai ta fassara maka fari sai ka gane, idan ka ga baki sai kwakwalwarka sai ta interpreting baki, to idan shedan ya shiga ciki sai ya juya maka farin sai ka ga baki, sai ya juya maka dutse da da kake gane dutse ne sai ya zo maka belbela sai ka ga dutse ya tashi sai ga belbela sai ta tashi. Ina fata ana fahimta, zaka shedan zai iya shiga cikin kwakwalwarka sai ya shiga cikin jijiyar da take kunshe da information din da idan ka ga abu kaza kaza yake baka sai juya maka shi sai zama wani abu daban, sai Allah kuma ya sa hakan ya iya faruwa saboda kaddara ta Allah na cewa alkhairu wal sharru duka Allah ne yake, Allah da kaddaran Allah ne yake iya faruwa. Ina fata an fahimta, zaka ba abun mamaki bane wannan. Wannan irin sihirin shine irin sihirin da aka yi a zamanin Annabi Musa alaihi salam, lokacin da Fir'auna ya ce da mutanensa yace a nemo masa wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim yace aka mata masihirta domin su kure annabi Musa saboda ya san yanda karfin sihiri yake suka zo suka jefar da sandunan su kawai sai sandunan nan sai Allah yace yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai aka juya wa annabi Musa kokolwarta sai ya rinka sai ya ga suna motsi kamar maciji Allah ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa sai ya razana idan sihiri zai iya tasiri aljini ya shiga ya sa annabi Musa ya rinka ganin igiya ta zama maciji kai ba za ka iya juya kokolwarka ka ga abu kaza ya zama ba abu kaza ba ina fata an fahimta wannan shine sihirut takhayyul sihiri na biyu shine at-sihrul mu'assir shine sihirin da yake tasiri ya shiga cikin jiki wannan a kokolwa kada yake at-takhayyul amma wannan shine wanda zai shiga cikin jiki irin wannan shine sihirin da Allah ya magana a cikin wannan aya da muka karanta fayata'allamuna minhum suna koyon wani irin sihirin da shine al-mu'assir wanda ma yufarriquna bihi bain al-mar'i wa zawji wanda zai iya raba tsakanin miji da matarsa kaga wannan ba takayyul bane da gaske ne har ya zama an raba aure an raba zumunta an raba alaka saboda sihiri da tasirin sa irin wannan sihiri shine irin wanda Allah ya magana akan sa cikin wa min sharrin naffasati fil uqad sharrin masu tofi a cikin kulle kulle sai daga cikin hanya na sihiri al-mu'assir shine a kawo waɗansu igiyoyi da za a hada da waɗansu kulumboto sai a kukkulla sai a tofa wani abu na waɗansu sunayen aljannun da su za su yi aikin ko kuma waɗansu kulumboton da shi ne wanda aljanin yake so a yi haka sai ya sa shi kuma ya baka aikin shi kenan sai ya shiga jikin ɗan adam sai ya masa abin da zai masa sai ka ga an zo an kawo sai a yi shi hanyoyin da ake yin at-sihrul mu'assir suna da nau'i guda uku akwai at-sihrul abyad akwai at-sihrul aswad akwai at-sihrul ahmar at-sihrul abyad shine farin sihiri shine wanda zai sa ayi abu mai kyau mutum yana neman wani abu ya rasa mai kyau sai ayi sihiri sai ya samu an fahimta ko mutum yana neman wato waraka daga ciwo sai a bi ta hanyar sihiri sai ya warke wannan shine at-sihrul abyad at-sihrul aswad shine baki mutum yana lafiya a sa yayi ciwo mutum yana arziki a sa ya talauci mutum yana fafutukan neman wani abu na siyasa a sa ya faɗi alhali yana da goyon bayan da zai iya samu wannan shine al-aswad sannan akwai kuma al-ahmar shine ja shi yafi komi tsanani kuma yana daga cikin wanda yafi kowanne cin kasuwa a sihiri irin na zamanin yanzu wanda shi ana iya duka biyun ana iya abyad ana iya aswad a lokaci guda shine al-ahmar multi-purpose wato sorcery kenan shine wanda yake iya ko me kake so a maka za a maka amma akwai bokayen da shi in mai kyau ne kake so sai ya iya maka in ya zo yin mummuna ba zai iya ba wannan shine at-sahirul abyad akwai wanda shi sai mummuna dan gobe da nisa kenan shi sai dai maka mummuna shine at-sahirul aswad to akwai kuma al-ahmar ja kenan ayi bakin ayi farin ayi kuma kowani iri Allah ka raba mu da su hanyoyin da ake yin sihiri na ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ko kuma na ƙarshe al-ahmar ɗinnan hanya huɗu ne akwai at-sihrul hawa'i akwai at-sihrul ma'i akwai at-sihrul nari akwai kuma at-sihrul turabi al-hawa'i shine wanda ake a cikin iska shi za a yi ne sai a watsa a cikin iska sai ya zama irin abinda zai sa ko mutum ya rika jin abinda ba shi yake so ya ji ba ko a rika nuna masa ya ga abinda ba shi yake so ya gani ba ya ta gane ko jiyeje wanda ta cikin iska ake watsa shi shine al-hawa'i an fahimta akwai kuma al-ma'i irin wanda ake yi a cikin ruwa wanda za a kulla sai a jefa a ruwa irin wanda za a yi na iska shine wanda za a tofa kawai a sake shi a cikin iska ko kuma irin wanda ake ba wa tsuntsaye su tashi da shi su yi yawo da shi a cikin sama ko wanda za a kulla a sa a kan bishiya ya zama iska tana hurawa alma'i shine wanda za a jefa a ruwa ko a sa a randa ko a jefa a rijiya ko a jefa ko a jefa irin wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma'i kenan. Ina fata an fahimta. Akwai kuma annari wanda za a sa a wuta ko a jefa a cikin wuta ko kuma a sa a kusa da wuta. Akwai irin wannan da za a yi a zo a kara a jikin wuta sai kawai mutum a cikin jikin sa ya rinka jin kuna, ashe abinda aka dauka na kuruwansa aka sa a can shine aka sa a kusa da wuta ya rasa ta ina yake jin wannan zafin. Ai ta magani a je Bature duk ya gama auna-aunan sa bai ga komai ba, yana can kusa da wuta shi bai sani ba. Akwai kuma at-turabi, shine wanda ya fi yawa, shine na cikin kasa wanda za a tona rami a binne ko a je kan titi a sa. Wallahi ana iya sihiri sai a samu sai daidai ana aikin wata kwalta ko ana aikin wata gada sai a je can karkashin ramin da wasu suka tona kawai wani ya je ba a sani ba kawai sai ya jefa sai ya rufe sai a zo a yi kwalta a rufe kai don Allah yaushe za a gano balle a ciro. Ko a sa shedan masu ninkaya a cikin kasa ya shiga can cikin kasa yayi tafiyan kilomita 100 a cikin kasa sai je sa a ciki sai ya rufe sai ya dawo. Wannan shine at-turabi mai saukin daga ciki shine wanda ya azo gindin gadon ka a dan daga sai a je sai a sa ko daidai inda amarya za ta wuce sai a sa sai a rufe in ta taka ta shiga an kama ta kenan ba za ta saki fita daga wannan gidan ba ko ba ta so. Allah ya ga ta malam. Ta yaya ake gane idan mutum yana da wato ta yaya ake gane mai sihiri waɗanda suke yin sihiri tun da galibi ba wurin aljanin za ka je ba wurin mutum za ka je. Yanda ake gane mai sihiri ko mutum boka ne sihiri zai yi ba malami ba ne ko da an ce malam ne kuma ko da kaga waɗansu sun je a kan suna so a yi musu addu'a su samu kaza amma kai kuma ka gane cewa wannan ba addu'a zai yi ba tsafi zai yi don a samu ko abiyar din don a samu ko aswad don a rasa. Na ɗaya shine a gaina in zai yi addu'a akan wani sai ce me sunansa me sunan mamansa. Ai in za ka yi addu'a kana ce Allah ka yi wa wani abu kaza ba dole sai ka tambayi suna ba amma ka ji ya tambayi mutum da uwarsa to alama ce ta cewa sihiri zai yi. Ana gane shi ta hanyar ya ce a kawo masa wani abu da ya taba jikin mutumin ko rigarsa ko hularsa ko warin takalmi ko safa ko matsefi ko wani abu da yake taba jikinsa aka masa ko kuma aka masa wani bangare na jikin ko gashi ko farce ko menene ko a samu a tari guminsa a kawo masa. Yana daga ciki shine ya ce a yi yanka, a ce sharadin nasara shine a yi yanka ko kuma ya faɗi wani abun da za a yanka wanda yake da wahalar samu ko ya ce a je a nemo maka hanjin tururuwa amma ƙananan hanjin banda babban hanjin. Aljanni zai iya nemowa kai in za ka iya ka nemo in ba za ka bi sai ka bada kuɗi a nemo kuma da gaske ne da shi za a haɗa shi ya san yadda zai samu. Ko kuma mutum ya ce abin nan ko ya bada ko ya ce a yi yanka ko da abu na halal ne a ce a yanka akuya ko kaza amma sai ce a ɗauki jinin da aka yanka a shafa masa a wuri kaza na ciwon da aka nema wannan tsafi ne ba maganin Allah da Annabi bane. Ko kuma a yi rubutu amma a rubuta wani abu na shirme abinda ba za ka iya karantawa ba ka ga rubuta wani abu an ja layi ya haɗu da wancan a ja wani rumus a haɗa da nan a rubuta wani abu mai kama da ƙafar agwagwa a gane wani abu ka kasa gane ba zai iya karantuwa ba wannan alama ce ta cewa tsafi ne. Ko kuma a yi amfani da rubutun Alƙur'ani amma sai ka ga an ce a haɗa shi da wani abu na haram ko a rubuta a ce da jini Alƙur'ani ko a ce an rubuta a dunkule a jefa a shadda ko a ce in an rubuta takardar a tauna a cinye wannan duka alama ce ta cewa tsafi ake so a yi ba ana so a yi amfani da Alƙur'ani a hanyar da ta dace ba ne. Ko kuma in ka je wajen mutum ka ji yana waɗansu maganganun da kai baka gane ba da wani yare yake magana kai baka san yarensa amma ka ji yana faɗan waɗansu abubuwa na surkulle yana magana da aljanu ne ko kuma wani karatu ba irin na karatun Allah ba ba irin na karatun manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam alama ce ta cewa boka ne. Ko a baka wani abu a ce ka je ka binne ko kuma mutum ya kazo wurin sa kai ne kazo neman magani sai ce maka kazo neman kaza ne kuma kaza kaza ne ke damun ka ko ba ka bane ka ce cap haka ne to gargajin wannan kawai kai ba ka sani ko kuma kaga malami an ce malami ne amma sai kaga fatiki ne an ce malami ne mai addu'a kin je wurin sa kuma yace ai maganin ba zai ci ba sai ya kwanta da ki wannan da gani ka tabbatar da cewa boka ne ko kuma kaga malami ne an ce malami amma baya sallah ko malami ne ya sa kayan malamai amma abuwa na fasikanci duka yana yi to wannan alama ce cewa ba malam bane boka ne ko da ya sa uniform din malamai ba ta uniform ake gane malami ba ta hanyar kulawarsa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shari'ar musulunci duk wanda ya aikata sihiri hukuncin sa kisa ne idan aka kama su kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da na taɓa faɗa a Zaria yana ɗaya daga cikin abin da ya dace hukumomin shari'a na jihohi su kula da shi saboda yadda wannan abin yake tsananin yin tasiri akan al'amura na yau da kullum na mutane na cutarwa dukkan bokaye da matsafa ya kamata hukumomin shari'a su sa a kamo su ai prosecuting din su a kotunan musulunci kuma a yanke musu hukuncin kisa wanda ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don in ba kashe su ba ba abin da ya dace da su na hukuma ba wa'azi za su ji ba su ma yi imani da Allah ba dama ba gargadi za su ji ba ba tausayi suke ji ba kullum kana gani suna jin dadi ne suna walwala idan an ce wane ya mutu kowa ne cikin sa ya kumbura kowa ne an je asibiti an gagara kowa ne an fita da shi kowa ne an yi kaza kowa ne ya fadi a kaza wannan shine abin da suke yi kullum waɗannan mutane ba su da wani aiki da ya dace a kansu sai dai a kashe su hadisi ya tabbata daga jundubul khair kamar da yake cikin sunan cewa ya zo daga tafiya sai zai samu wasu daga cikin a zamanin khalifancin Abu Umayya Banu Umayya sai samu an zauna a fada ga wani mutum ya zo a gaban sarakuna ya zo ana tarawa a dandali sai kama kan mutum sai fille sai rike kan sai ga mutum yana tsaye kuma gangan jiki a can sai yayi rawa yayi rawa sai dawo sai dora sai yana fadan sunan Allah yace innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun sai ga mutum ya dawo fayakun sai ana ce subhanallah hada yuhyi wa yumitu bi idnillah kaga wani kamar annabi Isa kaga yayi dare su ko wannan sahabi yazo ya ga wannan abun yace cak wannan haka ya kwashi imanin mutane sai ya koma don gobe ma za a ci gaba aka ce ka dan kuka gani sai je yayi sallah ya roki Allah yace Allah ka taimake ni da yazo fitowa gobe da safe za a zo dandali sai ya kawo takobin sa ya rataya a baya yana zuwa shi kansa wannan din yayi kirari kafin ya karanta kunfa ya kunu sai fille masa kai sai kan ya fadi sai ya ce ai nafsaka dauki kanka ka dora mana ana shuruwa sai taro ya watsi sai ce musu wallahi naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haddu sa'ir darbuhu bisai hukuncin mai sihiri matsafi shine a cire kansa da takobi shi yasa nayi haka shikenan kallo ya kare fa magana ta kare dama duk ƙarya ce sanadin ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga Umar dan Khattab cewa Umar dan Khattab ya rubuta wasiƙu zuwa ga lokacin da matsafa suka fara cin kasuwa ya rubuta wa kowanne daga cikin gwamnoninsa yace uktulu kullu sahirin wa sahira duk wanda kuka kama shi da tsafi ku kashe shi tun kafin ma labarin ya zo gare ni shi yasa a zamanin sa an kakkashe matsafa da yawa sannan ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ummu Salama ta kama wata wadda take mata aiki a gida ta je wajen boka ta je ta kawo wani abu na tsafi domin ta sa mata da ana kama ta tace a je a kashe ta baka haddin mai sihiri shine kisa kadai kuma in ba wannan akai ba wallahi ba za a daina wannan sihirin ba amma su wasu kowa ya san su idan akai maka ne ba za a san wayayi ba amma masu yi kowa ya san su a kamo su duka a kashe su za mu samu sa'ida da yardar Allah sai gabata gaba ita ce kai yanzu a matsayin ka na bawon Allah mumini kana jin tsoron wannan sharri kar ya same ka menene hanyoyin da zaka magance kanka kai wa kanka rigakafi kar ya same ka hanya ta farko ita ce karfin imani da tawakkali ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu riko da addinin Allah ihfazillaha yahfazka don Allah ya ce wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah ba ka iya cutar da kowa sai da izinin Allah, don haka idan ka dogara ga Allah za su turo Allah kuma sai kare. So nawa Allah yake tarewa bayinsa? Qul man yakla'ukum bil layli wan nahari min ar-rahman, wa ke tare muku fada dare da rana in ba Allah ba? Kuma saboda duk mai sihiri mabarnaci ne, kai kuma ka rike hanyar Allah kai mai gyara ne. Allah ko ya ce wala yuflihu as-sahiru haythu ata, mai sihiri ba zai taba cin nasara ba duk ta inda ya fito. Wannan shine abin da aka gada daga annabawa da magabata na kware, cewa ba sa jin tsoron matsafa. Ka rike Allah kuma ka daina jin tsoron su, yana cikin abin da zai sa ba za su iya taba ka ba wallahi. Kar ka ji tsoron su kwata kwata. Haka Allah ya ce mana tun annabi manzon Allah na farko annabi Nuhu alaihi salam, haka ya ce wa mutanensa watlu alaihim naba'a nuhin iz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llah fa'ala Allah tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa shuraka'akum, yace ku mun taran dangi da ku da ababan shirkan ku duka, thumma la yakun amrukum alaikum ghumma, kar ma ku wani koye koye, thumma qudu ilayya, ku kawo mun hari, wala tunziruna, kar ku jira ni, wala tunziruni, kar ku jira ni, ku kawo hari ku gani. Inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum, na dogara ga Allah, ba abun da zai same ni kuma ba abun da suka iya masa. Sai karshe shine Allah ya taya ga bayan su. Baka duk mai imani ya dogara ga Allah, kuma kare ya ji tsoron kowane boka, kare ya ji tsoron kowane mai sammu, kare ya ji tsoron waɗanda za su iya zuwa wurin su domin neman ciniki, ya ji tsoron Allah ya kiyaye Allah, Allah zai kare shi. Sannan daga cikin rigakafi shine yawan karanta ayoyin Allah da suke zama rigakafi akan sihiri. Ayatul Kursiyyu kullum din nan bayan kowace sallar farilla, ayatul Kursiyyu kullum din nan kafin ka kwanta, karshen suratul baqara ayoyi biyu nan amara rasulu zuwa karshe kafin ka kwanta, karanta suratul baqara a cikin gidanka yana sa duk gidanka da yardar Allah ba wanda sihiri zai kama shi. Ko ka rinka yawan sawa a kaset ko audio ana yawan ji a madadin kade kade, karanta qul huwallahu da falaki da nasi bayan kowace sallar farilla da kafin a kwanta, duk wannan yana maganin sihiri. Sannan azkar na safiya da barece, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول duk wanda ya karanta sau uku da safe har yamma ba abin da zai same shi, duk wanda ya karanta sau uku da yamma har safiya ba abin da zai same shi da yardar Allah. Karanta a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq sau uku. Annabi صلى الله عليه وسلم yace duk wanda ya karanta a duk inda yake har ya bar wurin ba abin da zai same shi sai alheri, idan da safe ne, idan da yamma ne, duk wannan suna daga cikin wato at-tahsiniyat ko at-tahsinat ash-shar'iyya waɗanda suke kare mutum da yardar Allah. Sannan daga ciki akwai daukan mataki na kandangarki, yanda koda wani abu ya zo a cikin jikinka akwai waɗansu sanadaran da cutar aljini baya iya musu tasiri, kamar cin dabinon ajwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci ajwa guda bakwai da safe, to a ranar gaba ɗaya har ya wuni sihiri ba zai iya samunsa ba. Wannan mutumin da yake jin tsoron sihiri, kamar yanzu ɗan siyasa yana takara, ya san ana harinsa, mai arziki yana gani cewa akwai wasu suna harinsa, yana jin tsoro ko ya fara gano wani abu a mafarki, to ka bashi wannan, ka ce masa ya kula da ayatul kursiyyu da suratul baqara da qul huwallahu da falaki da nasi da kuma waɗannan azkarus sabahi wal masa da muka faɗa. Sannan kullum da safe ya ci dabinon ajwa guda bakwai, kullum ya ci wannan a cikin waɗannan kwanakin. Ko an turo aljani in ya zo jikinsa zai ga jikinsa wato akwai ni immunity da ba zai iya shiga ba balle ya sa masa wata cuta da yardar Allah. Idan kuma sihirin ya riga ya samu mutum, ya riga ya kama shi, kaddarar Allah ta hau kansa, akwai magani. Maganin nan duka daga Alkur'ani ne zuwa abinda sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar. Ga hanyoyin magani guda hudu. Hanya ta farko ita ce ta hanyar a karanta kadai, mutum zai iya shi da kansa yayi yana iya sa a masa. Wanda yafi komai girma a cikin wannan wajen maganin sihiri ita ce suratul fatiha. A cikin karatun sirrin fatiha in ba ku manta ba mun faɗi wannan, wallahi duk sihirin da ya kama mutum, malamai suka yi ittifaki, duk sihirin da ya kama mutum in aka samu mai tsoron Allah kuma aka dace shi ma wanda aka yi masa yana tsoron Allah, an samu dacewa biyu ko, mutum ya karanta fatiha, wallahi duk sihirin da yake jikinsa sai ya narke. Fatiha kadai a zo a karanta maka a hannunka, sai a ce shafa jikinka kai da kanka. ko a karanta a shafa maka. Ana fahimta ko? Wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman maganin sihiri, Fatiha. Sai kuma abu na biyu shine ta hanyar ruqya, shine a tofa Fatihan a cikin ruwa. Amma nan ba Fatiha bace kadai, da Fatiha, da qul huwallahu ahad, da qul a'udhu birabbil falaq, da qul a'udhu birabbin nas, da qul ya ayyuhal kafirun. Sai kuma ayatu ibali sihir guda uku, ayoyin sihiri guda uku da suka zo a cikin Alqur'ani, na suratul Araf, da na suratul Yunus, da na suratul Taha. Waɗannan surori idan aka karanta su, na suratul Araf tun daga wa auhayna ila Musa an alqi asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun, har zuwa rabbi Musa wa Harun. Na cikin suratul Yunus daga wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim, har zuwa wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun. Na suratul Taha tun daga qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa, har zuwa innama sana'u kaydu sa'ir wa la yuflihu sa'ir haythu ata. A karanta waɗannan a tofa a cikin ruwa sai a ba mutum ya sha. Abinda ake yi a wannan shine, wato idan aka karanta a cikin ruwa kawai aka ba mutum ya sha, ko aka ba shi ya shafa a jikinsa, ko kuma a karanta masa su ta hanyar ruqya, ana tofa masa ta hanyar iska mai albarka da yake fitar da iskan Qur'ani yana hura jikinsa, wallahi zai warke da izinin Allah. Ina fata an fahimta. Sai dai kar ku manta abin nan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, wanda za a masa ya zama mu'mini ne mai tsoron Allah, to wallahi sai ya magance shi kowa ya matsa. Sannan hanya ta uku ita ce ta hanyar yin amfani da magunguna da aka saba, ko maganin gargajiya. Akwai waɗansu hayaƙi da aka sani a wurin masu maganin gargajiya waɗanda ya halatta a yi amfani da su, ba ɗafi ba ne, ba kuma wani abu na tsubbace-tsubbace ba ne, da gaske ne aljanu ba sa son warin wannan ganyen, sai a baka a ce ka yi hayaƙi da shi. Ta hanyar tajriba aka gano wannan, duk sihiri kuma aljani ne za a kawo a jikinka a ce ya ta sa maka abu kaza, to in aka zo aka yi ta yin wannan hayaƙin sai ya kore shi, ji ba zai iya zama a jikinka ba, ko ka shaƙa shi kuma yana ciki sai abun ya kore shi ya fita da ƙarfi, shi kenan ba zai dawo ba da yardar Allah. An fahimta? Ana iya samun wannan wurin wanzamai, ana iya samun wurin waɗansu da Allah ya ba su basira cikin masu maganin gargajiya, ana iya samu cikin malamai waɗanda suke da sanin ilimin magunguna na addini. Wannan duka akwai shi wanda za a sha, akwai shi wanda za a yi wanka, akwai shi wanda za a yi hayaƙi da sauransu. Hanya ta hudu ita ce ta hanyar hijama, shine ƙaho. Ibnul Qayyim yake faɗa cewa ɗaya daga cikin sirrin ƙaho shine idan sihirin da aka yi wa mutum sihiri ne na wani abu da aka tara masa na mayawuya a jikinsa, wanda yake jin yana yawo, ko aka sa masa wani abu na wani gyambo a jikinsa ya kasa fita, an je asibiti, ita ba kansa ba, ita kuma ba wani ciwo ba, kuma an zo an sa sai ba za a gani ba, amma shi yana ji a jikinsa, to ana yi ta hanyar ƙaho. Idan mai ƙahon ya zo ya sa ya yi bismillahi ya ja, Allah yana iya sa a janye wannan jinin da abun ya makale a cikinsa, kuma ya zama mutum ya rabu da shi da yardar Allah. Hanya ta biyar ita ce hanya ta yin amfani da ganyen magarya. Ya tabbata a cikin abinda ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko kuma daga magabata na kwarai, cewa ana yin magani na maganin sihiri ta hanyar amfani da ganyen magarya. Ganyen magarya ake nema danye kore sharaf, sai a ciro shi wato kwaya bakwai, idan aka zo sai a sa a kan tsakanin duwatsu, sai a dandaka, sai a sa a cikin ruwa. Wannan ruwan da aka sa sai a karanta ayatul ruqa da muka faɗa din nan. In aka tofa a cikin ruwan wanda akwai wannan magaryar da aka girgije a ciki, to sai a sa mutum ya kamfata ya sha sau uku, yana bismillahi ya sha, ko lokacin da zai yi ya karanta Fatiha, ko shi ma ya karanta waɗannan surorin, ko duk abin da ya sawaka, sai mutum ya kuɓa sau uku. Sannan duk lokacin da mutum ya zo da safe sai ya ɗiba daga ciki, sai ya shafa duka jikinsa kamar wanka, sannan da daddare ya shafa duka jikinsa kamar wanka, a wuri mai tsarki ba a cikin banɗaki ba. wannan da yardar Allah mutum aka yi masa yayi sau daya aka sake yi sau biyu aka sake yi sau uku da yardar Allah zai warke daga abin da ya same shi na sihiri. Ana fahimta? Sannan ana yi kuma ta hanyar ruqya, idan an samu malami kwararre akan ruqya wanda ya iya karatu, wanda kuma zai zo ya karanta wa mutum wanda yake tsoron Allah ya karanta masa ta hanyar amfani da waɗannan addu'o'i irin wanda mala'ika Jibrilu ya karanta lokacin da zai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ruqya, yace bismillahir arqiq min kulli shay'in yu'zik wa min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin Allahu yashfik. Sannan kuma ya karanta adhibil ba'sa rabban nas washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Wannan duka suna daga cikin abubuwan da ake karanta wa mutum a masa ruqya da su, kuma da yardar Allah zai warke. Waɗannan duka abubuwan da kuka ji hanyoyi ne na magani akan sihiri, wanda da yardar Allah idan mutum ya riga ya same shi, idan aka yi masa za a samu sauki. Musamman kuma wannan matsalar ta raba mutum da matarsa, ko raba masoyi da masoyiyarsa, ko kuma attiwala shine na sa wata ta so wani alhali ba son sa take ba, ko kuma abinda ake ce asarf shine wanda yake so din ya daina so, kaji ka tsani wata kana son ta, taji ka tsani wani alhali kana son sa, ko a tsakanin kishiyoyi da ake yi saboda wani ya tsani wance, ko wani ya duka jin maganar wance kadai wanda shine ake ce al'atf, ko kuma ya daina jin maganar wance wanda shine ake ce asarf. Duk wannan waɗannan ayoyin da muka karanta da kuma yin amfani da tsarin wannan na magariyar da kuma hadawa da ayar da muka karanta ta wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman, da yardar Allah idan ana yi wa mutum magani da su, da yardar Allah zai warke kuma zai koma daidai kamar ba shi ba. Waɗanda suka samu wannan jarabawa Allah Ubangiji ya ba su lafiya ya raba su da shi, waɗanda kuma ba su fada ciki ba Allah ka kare mu gaba daya, Allah ka tsare mana imanin mu da lafiyar mu da nagartar mu. Allah Ubangiji ka raba mu da sharri-sharrin duniyar nan na dare da rana. Allah ka raba mu da sharrin dan adam da aljan, dukkan mai sharri Allah ka raba mu da shi. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.